Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 8 ga watan Yuli na shekarar 2022 kamar ku ji abubuwan da muke tafadar su ga Hafiz da kanin labarai
kasar Ukraine ta daga tutar ta mai launin shuki da rawaya tsibirin Sinek dake gabar tekun Bahar al-Aswad ji Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa Amurka da Burtaniya sun gargadi ƴan kasar su dake zaune a yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin Prime Minister Burtaniya Boris Johnson dake fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar ƴan kasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da ƴan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya daidaita na rayuwa cikin fargabar illar da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Kanan labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Kirista inda suka kashe ƴaƴansa biyu suka kuma yi garkuwa da ƴarsa guda sannan kuma a jihar Kano yayin da alhazan duniya za su fita filin Arfa a yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana ga dangadan maniyata fiye da 600 ne daga jihar jirgin kamfanin Asman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawa Ikira ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe kasar Ukraine ta daga tutar ta mai launin shuki da rawaya tsibirin Sinek dake gabar tekun Bahar al-Aswad ji Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin an yi ta cece kuce kan ikon tsibirin dake da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata a farkon yakin Rasha ta yi ruwan bama-bamai a tsibirin bayan da sojojin Ukraine suka mayar da martani da rashin kunya lokacin da ma'aikatan jirgin ruwa na Moskova suka buƙaci da su mika wuya Ukraine ta fitar da tambarin tunawa da bikin bijirewa na sojojin Rasha ce da yake rike da ikon tsibirin a yawancin yakin har zuwa lokacin da Ukraine ta kwace shi a cikin makon da ya gabata kodayake Rasha ta ce ta janye ne da manufa mai kyau sojojin Ukraine sun daga tutar kasarsu a wani wuri da aka cike da ƙasa kusa da ragowar ginin da aka buje jiya Alhamis ma'aikatar shari'a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin kasar Sin da daukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan China da ke zaune a Amurka da ke sukar Beijing Craig Miller ma'aikacin DHS tsawon shekaru 15 da Derek Taylor jami'in DHS da ya yi ritaya da ke aiki a matsayin mai bincike a wani kamfani mai zaman kansa ana zarginsu da samun dama tare da ba da bayanai game da masu fafutuka na kasar Sin daga wani wurin tattara bayanan gwamnati da ba kowa ke da su ga wasu mutane biyu da ke da hannu a cikin shirin wanda a lokacin suka yi amfani da bayanan wajen kai hari ga waɗanda abin ya shafa a cewar tuhumar wata babbar kotun tarayya a ranar Laraba an kama Mila da Telo a watan Yulin da ya gabata dukkan mutanen biyu suna fuskantar tuhume-tuhume da yin katsalandan ga shari'a Telo dai na fuskantar ƙarin tuhumar yi wa hukumar FBI ƙarya dangane da binciken da hukumar ke yi kan shirin Amurka da Burtaniya sun gargadi ƴan kasarsu da ke zaune a yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da su yi kafa-kafa da sha'anin tsaro a birnin Hassan Maina kai na gare ka
Amurka da Burtaniyan sun fidda takardun gargadin ne ga ƴan kasashen su kan sha'anin tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya. Biyo bayan harin da aka kai akan gidan gyaran hali dake Kuje a nan Abuja. Amurka ta shaidawa ƴan kasar ta dake nan Abuja cewar akwai yiwuwar samun ƙarin tafkami a gun laifuka a ciki da wajen babban birnin tarayyar Najeriya. A saboda haka ta gayawa ƴan kasar ta dake nan Abuja da su yi kaffa-kaffa da takatsantsan har nan da makonni biyu masu zuwa. Kana su kauracewa bin hanyar filin jirgin sama na Abuja inda ta nan ne garin Kuje yake. Sha'anin tsaro in ji Amurka na ƙara su kurkucewa a Najeriya. A saboda haka ta ji hankalin mutanenta da su guji yankunan da ake da ta baba kan amincin su. Kazalika ita ma Burtaniya ta gargadi ƴan kasar ta dake nan Najeriya da su kauracewa bulaguro zuwa jihohi 19 irin su Borno da Yobe, Zamfara, Adamawa, Gombe, Kaduna, Katsina da kuma jihohin yankin Niger Delta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina.
Madalla, don an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari gidan wani malamin addinin Krista inda suka kashe ƴaƴansa biyu suka yi kuma garkuwa da ƴarsa guda a ƙaramar hukumar Hong. Ga Salisu Lado daga Adamawa da ƙarin bayani.
Bayan fasa gidan gyara halinka da ke yankin Kuje a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da ƴan Boko Haram suka yi a jihar Adamawa kuwa ƴan bindigan ne da yake ci gaba da cin karensu ba babbaka. Lamarin da ya janyo suka kai hari a wani yanki na Jeri Gada dake karamar hukumar Hong a jihar Adamawan nan take kuwa suka burewa mazauna cikin wannan gidan wuta. Lamarin da ya janyo suka kashe ƴaƴan malamin addinin Kristan biyu suka ko arce da guda suka ko harbi kafar malamin addinin Kristan suka ko bar shi cikin jini rai kwakwai mutu kwakwai. Wani makwabci wannan faston wanda kuwa lamarin ya auku a idan sa mai suna Luka Yakubu ya koyi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Abinda naji na gani da ido na da dare na dawo daga hira karfe 10 na dare kaso majin kara a cikin gidan shi makwabci na baba faston kenan. Na jarumin bindiga ya kai so uku a take so nan muka so majin kara cewa barayi 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 so a cikin daren nan bamu iya samu attention na kowane irin security ba haka muka zauna a cikin wannan hali har ya kare sai da safe Allah ne muka zo muka security suka zo suka dinga mana tambayoyi.
Shi ma nashi bangaren Jauran Jeri Gada dake masarautar Hildi a jihar Adamawan ya koyi mana ƙarin haske akan yadda suka zo suka samu matan da ma wanda aka jikkata wato malamin addinin Kristan tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Ko haram ne a kidnappers ne ko me ba amma bisa ga nuranmu mun ga kaman kidnappers. Suka ga gidan shi pastor daga zuwan mutanen nan dan sabaya wanda ya tashi suka harbe shi a take ya mutu a idon iyaye nan take kuma suka harbi dan yaron a duwawunsa wanda tunda shike mun gani wuri suka karbi kudi suka cibo yar kan nan kuma zamu tafi da ita shi pastor ma harbe shi a kin nan wajen jiwansa da dukkan ka su ci su bar dan nan suka tafi da ita. Wannan abu ya faru ne a wanda ake kiran Jairi Gada a Hong local government Hildi district.
To ko rundunar ƴan sandan jihar Adamawa suna da masaniya lalle cewa ƴan bindiga sun kashe yaran malamin addinin Krista guda biyu a wannan yanki na Jeri Gada take karamar hukumar Hong a jihar Adamawa. Tambayar kenan da nayi wa SP Suleiman Yaya Guroji kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawa wanda yace lallai lahir lamarin ya auku.
Nan take commissioner ƴan sanda na jihar Adamawa to CP SK Akande wannan murmin gaggawa da garza ya zuwa wurin wanda aka same su sun riga mu gidan gaskiya an dauke su an kai su asibiti inda ya bada umarni a gudanar da bincike wanda aka yi garkuwa da ita yanzu haka da nake gaya maka jami'an mu da hadakan sauran jami'an tsaron muna bibiya domin kwato ta daga hannun wayanda suka yi garkuwa da ita da nufin kuma kama wayanda suka aikata.
Yan bindigan dai sun dade suna cin kare su baba baka a karamar hukumar Hong da kuma garkuwa da mutane domin neman kudin fansa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Yeah. Prime Minister Britania Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar, amma zai ci gaba da zama a matsayin Prime Minister na rikon kwarya har sai an zabi sabon shugaban jam'iyyar. Johnson ya ce a bayyane yake nufin jam'iyyar ta Conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba. Johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa matsayin shugaban kasar, ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. Sanarwar ta sana zuwa ne bayan da kusan jami'an gwamnati 50 da suka hada da manyan ministoci da dama suka yi murabus, yayin da ake kira ga Johnson ya yi murabus. Sai dai ba a bayyana lokacin da Johnson zai bar ofis ba. Murabus ɗin nasa zai kai ga gudanar da zaben cikin gida a cikin jam'iyyar Conservative domin zaben sabon shugaba, wanda kuma zai zama Prime Minister na gaba. 'Yan kasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar, illar da Rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idlib da ke arewa maso yammacin kasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine, wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kada ƙuri'a a ranar Alhamis. Hakan zai ba da damar isar da kayan agaji daga Turkiyya zuwa ga 'yan Siriya mazauna lardin Idlib da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Wannan wa'adin na shekara guda zai ƙare a ƙarshen mako. Rasha dai na son a ba da agaji ta yankunan da ke hannun gwamnati ne kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Kano. A yayin da alhazan duniya za su fita filin Arafa yau a wani mataki na fara aikin hajjin bana ga dangadan, maniyata fiye da 600 ne daga jihar, jirgin kamfanin Azman ya gaza jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki. Sai dai gwamnatin jihar Kano ta ɗora alhakin kan hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Kujeru 2229 da aka baiwa jihar Kano shine kaso mafi kankanta da jihar ta samu cikin shekaru da dama da suka shuɗe, amma duk da haka kamfanin Azaman da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya ta biwa kwanjilar jigilarsu bai iya kai su ƙasa mai tsarki ba kamar yadda aka tsara. Yanzu aka dai maniyatan fiye da 600 da aka bari a gida na cikin alhini.
Sunana Sani Awalu. Wallahi ni tun da nake a duniya ban taba jin rashin daɗi irin yau ba kwana na uku.
Amma ka taba zuwa shi?
Taba zuwa ba.
To yanzu zaka karbi kudaden ka ne?
Gaskiya ba magana karbar kudi dan ban taba zuwa ba. Tun daga ran da muka fito haka muke kwana kimci, ga sauro ga komai, ba abinci ba ruwan sha.
Assalamu alaikum. Ni ne Ishaq Abdulrazzaq, rugurugu cikin wadana local government. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi niyya a rufar nan da za a yi da mu gobe. Wani dalili yazo ya hana ina bakin ciki. Kana na uku ana
ma ba shekara ka nawa ne?
60.
Ka taba zuwa aiki haji?
Wannan ne zuwan farko na so in yi, gashi Allah bai ba.
Su ma rukunin mata maniyatan na bayyana damuwa game da halin da aka tsinci kai.
Ban ji daɗi ba, kuma kuɗi na shekarar ta uku kenan, kuma ba a kai mu ba. Aka zo aka kawo mu nan gurin, aka wulakanta mu, aka yi galgalgala mu. Ba su da amfani da suke mana hena holiyo. Da tun mata da ni shekara ta 60 suka diddiga min holiyo.
Baba ina ni?
Ina wuni.
To ya hakuri?
Ina gajiya da godiya.
Gashi yanzu an ce fa ba ku yan kudi.
An cuce mu. Sai dai komai suka yi kansu suka yi wa. Ban taba zuwa ba.
Kwanan ki nawa nan?
Ni iya kwana na biyu. Shekaran uku kenan muna aikin abu daya.
Alhaji Abba Muhammad Danbatta da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alhazan jihar Kano cikin yanayi na damuwa na cewa
muna da razai 600 da kusan 40 da wani abu wadanda aka bari cikin alhini tare da tausayawa da jimami. Muna sake fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mu da wani zabi. Kila iyaka mu yi addu'a Allah sallallahu alaihi cikin mizani. Muna sake tausayawa tare da bada hakuri ga dukkan wanda wannan Allah ya kanta wannan inflai ya fadawa. Tun 1700 ne nake da shi a can, wasu san kowa ba sai mu wakilansu da jami'ai da za mu ganar da su wajen ilmantarwa farkawa tare da nusar da su. To a yanzu ba mu da wani tabbaci na halin da za su tafi musamman a lokacin Arfa da yake bukatar cikakken kulawa.
sai dai sakataren alhazan na Kano yayi zargin cewa hukumar kula da aikin haji ta Najeriya NACON ta taka rawa ainin akan wannan lamari.
Mu yanzu mu da muke da 2229 sun yi sahu 7 amma ba su iya daukar kashi 52 cikin alhazan mu ba. Wannan kuma yana da alaka da irin san zuciya da aka gina akan sa. National Commission of Nigeria ita ce regulatory body wanda take kula da dukkan shiryawa da tsarawa na gudanar da jigilar alhazai da dawo da su. Dukkan waɗannan jirage kasancewa su ne suke sa hannu ko kuma suka sa hannu akan agreement tare da su. Tana iya yiwuwa sun yi wani ɗorin gwarmai wanda ba za su iya yi mu'amala ta kai tsaye da mu ba. To idan ba da interest ba da sha'awa da taimaka wa jihar Kano to komai na iya faruwa.
Ya ce suna fata mako guda bayan sallah hukumar za ta fara ba da damar karɓar kuɗaɗe ga maniyartan da ba su samu sukunin zuwa hajjin bana ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma. Za iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koriyar shi ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Manuniya. Jinkirin jan kafar jawo ƴan takarar mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya cikin su jam'iyyu fana ci gaba da kawo rudani. Tunuma wasu kungiyoyi daga arewacin Najeriya suka fara fadin a daina kuga maganar addini.
Sardauna Allah ji kanshi da rahama ya dauko sonda awoni wanda ana kiran shi madalla da dan Sardauna. Ga su Michael Audu Buba, ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da Ahmadu Bello kuma bai taba nuna musu kyama ko tsangwama ba.
Game da maganar zaben Abiola da mataimakin shi duk da yake dukkanin su musulmi ne kuwa wani malamin addinin Kirista ya ce akwai bambanci tsakanin wancan lokaci da kuma wannan zamani.
To lokacin ke sa kwadin kai ba bambanci, akwai love, akwai so, amma in musulmi ticket din su hau ai ku su hau baya. Allah ya san dalilin wannan.
Sai dai kuma wani dattijo ya ce idan ana maganar zabe na gaskiya shi yana ganin zai iya baiwa ƴan Najeriya ma'auni.
Shi da nake gaya maka daga kudun ma kowa ya fito ya zagaya yayi campaign na arewa ma su zagaya su yi campaign in aka zabe su falillahi hamdu kaga ba rigima.
Dakta Kim Baba Ahmad dake magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya kuwa gaya wa talaka yake cewa dole ne sai ya sauya tunani.
An sha mu mun warke. Duk wanda zai zo neman kura'ayen arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki. Arewa muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro, wurin tattalin arziki, samun mu yayin mu aiki, amma ba za mu je mu zabi mutum haka nan kawai.
Shi kuwa Dr. Ahmad Mahmud Gumi gaya wa duniya yake cewa zaben gaskiya kawai shine mafita, saboda haka dole hukumar zabe ta tabbatar da ta yi tsantseni.
To wanda yake so zabe na gaskiya sani duk wurin akwacin da aka yi wani abu na magudi ko hantumabin nan a soke wannan, kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana bada kuɗi a soke shi, saboda haka duk wanda ya karya dokar zabe a soke shi ko waye.
Waɗannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryo da za ku ga cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa cikin shirin manuniyan da ke kokarin ganin shugabanni sun taimaki na kasan da ake kallon su a matsayin masu rauni. Shiri na 73 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya taimakawa al'umma don ficewa daga kududdufin da na sani. Mai yiwa da na sanin kuma wata kungiya ta fara hango jam'iyyar APC da har yanzu ta gaza kawo wanda zai tsaya takarar mataimakin shugaban kasa daga arewacin Najeriya da ake ta maganar saka addini. Da yasa jagoran wata kungiyar matasa daga arewacin Najeriya Malam Abdulaziz Zakariya ya zaburo yana mai gaya wa duniya cewa a kalli abin da ya faru cikin kungiyar gwamnatin arewacin Najeriya don ya isa a tabbatar da duniya cewa arewa babu wani sabani.
Makasudin wannan taro shine dan mu tattauna akan haɗin kan ƙasa musamman arewacin Najeriya. Ga zabe na zuwa kuma ga shi kowane jam'iyya ta riga ta yi primary ɗinta, tana kokarin fitar da dan takara wanda zai mara mishi wanda ya tsaya mata takara a matsayin shugaban ƙasa. To akwai buƙatar kuma mu jawo mutanen da muke ganin suna da rawa. rauni dan kawo su wani matsayi dan su ji su ma suna tare da jama'a in ka dubi kungiyar gwamnatin arewa wanda ke shugabantar ta gwamnatin jihar Plateau ne kuma in ka kalla cikin gwamnoni guda nawa ne Krista daga arewacin Najeriya amma duk da haka an dauki Simon Bakulalo a matsayin shugaban kungiyar gwamnatin arewacin Najeriya kuma ba taba cewa ya gaza ba to in haka ne ashe zai iya yin shugabancin kasa kamar aka dauko shi mataimakin shugaban kasa Sardauna Allah ji kanshi da rahama ya dauko sonda awoni wanda ana kiran shi madan ladi dan Sardauna ga su Michael Audu Buba ga su JS Tarka wanda duk sun yi aiki tare da Ahmadu Bello kuma bai taba nuna musu kyama ko tsangwama ba
ganin yadda wasu yayin jam'iyyar APC suka matsa game da maganar ganin an dauko dan takar shugaban kasa da mataimaka a matsayin musulmai ya sa wasu shugabannin addinin Krista ga yayin jam'iyyar APC cewa kada dai su kawo kasar nan rudani Bishop Edwards Williams Chanomi ya ce ya kamata dai a ga wa duniya gaskiya cewa abin da ake ganin ya faru a zamanin su Abiola fa ya saba da abin da ke faruwa a wannan zamani
gaskiya magana yunkurin da suna su kawo musulman ticket tun mu bangaren mu Christians da zai dace mana ba abin da yasa kin duba tahirin Nigeria ba yau bane kin duba either Christian President, Vice, Muslim. To yanzu ya raza canza. Ko da ke ba wato wai doka ne a yi shi haka nan ba, amma abun ya zama kamar gentleman agreement. Da muna karami in the 60s, ba mu san bambancin religion ba. To amma yin ganin su politicians nan sun suna kawo mana bambanci, ga sun masu su kara kawo bambanci cikin religion.
Ka san an taɓa yi a ƙasar nan ko?
Na me?
Muslim ticket.
Eh to lokacin kin sa kwadin kai, ba bambanci, akwai love, akwai so. Amma yin Muslim ticket din sun hau, sai ku su hau bai. Allah san dalilin wannan
babban maganar ita ce an yi zabe lafiya
an kammala
komai lafiya
abin da yasa kai wannan zabe lafiya da min akwai hadin kai
to baka ganin cewa ɗan siyasa ne ke raba kawunan mu din
su suke kawowa da min son ransu
sai dai kuma wani tsohon kwararren dan jarida da ke sharhi kan al'amuran da kan kai komo Alhaji Muhammad Rabi Bako ya ce a bar ƴan Najeriya kawai su yi zabe domin su suka sani idan suna cikin jin dadi ne ko kuwa tsanani
dama ai siyasa demokradiya yawan kuri'u ne ai yanzu misali kacin Alhaji Kare Abiola ba a zabe shi ba an zabe shi haka nan kuma wadansu in suka fito wadanda yake ƴan arewa ko kuma ƴan Najeriya gabaki da suna ganin cewa zai mulke shi bisa gaskiya da rikon amana za a zabe shi shi yasa nake gaya maka daga kudun ma kowa ya fito ya zaga yayi campaign na arewa ma su zaga su yi campaign in aka zabe su falillahi hamdu kaga ba rigima ba wani tashin hankali jama'ar Najeriya ne suka yi jama'ar Najeriya kuma sun hada da kudu da yamma da arewa da musulmi da krista duka gabaki daya wannan shine zai nuna cewa ana zaune lafiya kuma ba a bukatun wani abu amma midin aka ce wai karba karba mu lokacin mu ne mu karba da sauransu ai haka ba zai ba ba zaman lafiya
da lamu dai kungiyar da tawon arewacin Najeriya tana cikin damuwa ganin yadda aka ce wasu ƴan arewacin Najeriya gwiwo su tayi sanyin da ake ganin wannan karan idan an tafi dandalin dire zabe arewa za ta yi rauni sai dai kuma duk da haka mai magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce dole ne a gaya wa ƴan arewacin Najeriya cewa su sauya salo wajen ganin sun yi rijistar zabe kada daga baya su zo suna da na sani
jama'ar arewa yanzu su bude idon su an sha mu mun warke duk wanda zai zo neman ƙura ƴan arewa sai ya zama wanda ya fi kowanne a ciki arewa muna neman shaida mu ga irin aikin da yayi muna neman shaidan irin halin shi muna neman irin shi mu ga irin wanda zai aiki da su muna so mu ga abin da zai yi mana wurin rashin tsaro wurin tattalin arziki samun mu ƴaƴan mu aiki amma ba za mu je mu zabi mutum haka nan kawai muna gaya wa mutane musamman wayanda suka yi fushi suka ce ba za mu je ka kura ba wanda ma muka yi din me amfani shi mun kare da Buhari mun kare da gwamnati irin wayannan ku je ku yi rajista ku zabi wayansu idan ba ku yi ba wayannan mutanen da kuke son ku gudun mu su za su je samu mutane su ba su 500 ko 300 ko indomie su zabe su su zo su ci gaba duk wanda yake jin zafin halin da ake ciki a Najeriya yanzu ya je ya rajista kuma ya je ka kura kada ya siyar
shi kuwa Shehu Malami Dr. Ahmad Mahmud Gumi gaya wa duniya yake cewa babban abin da Najeriya ke nema shine zabe na gaskiya tuntuni
INEC wannan karon don Allah ta tsaya ai zabe na gaskiya domin shi kadai ne zai kawo kwanciyar hankali a kasar nan duk lokacin da ake mulki aka yi magudi to shike kawo hargitsi da rikici
ya za ai zabe na gaskiya
a'a to wanda yake so zabe na gaskiya sani duk wurin akwatin da aka yi wani abu na magudi ko hantuma bin nan a soke wannan kuma duk wani dan siyasan da aka samu yana bada kuɗi a soke shi saboda haka duk wanda ya kare dokar zabe a soke shi ko waye to in sun nuna haka to insha Allah mutane za su samu wato samu natsuwa da duk abin da za su faɗa kuma a tsaya a fito a yi rajista kuma a fito a yi zabe mutane su zabe wanda suke so ban ce ga wanda za ku zabe zaurawa ku fi zabi wanda kuke so me yasa don in ka zabi wanda kake so kuma in yace ma zaura zaura tashi tashi shine ake so shine shugabanci to mutane suna ma mutum da'a wanda suka zaba shi yasa muke so a daure a zo a yi wannan register kuma a zo a yi zabi a zabi mutane su zabi wanda suke so
tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai kuma mun mako idan Allah ya kai mu zamu sake zuwa muku da wasu muryoyin a cikin wani rukuni sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kare karewa ne kuma za su yi sabar sabule jiki a matsayin su na shugabanni domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 325 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin ikon su yi sallama daga kan kudin da suke ganin sun rike su kamar mukamin masu rawani kuma madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da kuke a cikin wannan shiri musamman dai abokiyar aiki maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri ta kowane fanni ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikara yanzu sai nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni naku Ustaz Muhammad Khalil Malam Danyaro inda mun bane a kungiyar addinin musulunci a Yamai Nijar muna ma yan uwa musulmi duka barka da wannan kwanuka masu albarka goma na farko a cikin watan Zulhijja bale wannan riba da ubangiji Allah subhanahu wataala ya kama mana wuri guda gashi bana arfa za ta kasance ranar juma'a ta haka muna yamma musulmi tunatarwa kada ayi wasa da wannan yin da Allah ya bamu ya kama mana gaba daya wanda take da dama ba dole bane wanda ke iyawa ya azumi sai da fata Allah shi karban mana Allah shi biya bukatocin mu ayi addu'o'i balle ma bisa wannan kasashe namu na Afrika ta yamma irin halin da muka samu kanmu cikin shi shin kwanciyar hankali da matsaloli na tsaro Allah ya daidaita mana Allah shirya mana sannan kuma bayan gashi idan mun yi arfa rana wadda take biye mata ita ce rana idi babba shine ranar layya inda dukkan musulmi wanda iya yake da iko yake yanka dabba ya zubta shi ko rago ne ko tunkiya ko akuya ko bunsuru saniya ce ko sakora ko ni ko taguwa ubangiji Allah karban mana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin nan yake zuba a cikin hannu na ikon Allah kakin ya zuba ga ƙasa dan haka layya ba wasa bace ba abinda mutum za su kake bane ka wanda iya wanda Allah ya sako bai iya bai da kaihini babu hali sai hankuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabi rahmani bai bar duniyar nan ba sai da aka kawo mishi raguna guda biyu waɗanda yake cika ku masu lafiya masu kafoni abinda ake cewa raguna a zo a gani ya yanka guda sallallahu alaihi wasallam da hannun shi mai daraja inda yace wannan layya ta Muhammad ce da iyalinsa aka kawo masa nabi ya yanka da kansa sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umman Muhammad wanda Allah ya sa bai samu halin layya ba to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa
madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
kasar Ukraine ta daga tutar ta mai launin shuki da rawaya a tsibirin Snake dake gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin an yi ta cece kuce kan ikon tsibirin dake da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi wato 7 kenan agogon GMT na Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sabon ta'aziyya ga abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe bisa rasuwar wani mahaifinsa Alhaji Ibrahim Baballe da Allah ya yi rasuwa jiya Alhamis a karamar hukumar Tarauni dake jihar Kano Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita mana sauti da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.